على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah bai shiryar ba ba mai iya shiryar da shi ya Allah ka shiryar da mu muna sheda babu an bauta ta bisa cancanta sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya muna sheda wa lalle shugaban mu annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ne Allah ka dade tsira gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi musu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako ya bayin Allah mu kiyaye dokokin Allah Allah yana umarta mu da kiyaye dokokin sa yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo gare ku face kuna masu mika wuya ga Allah ya ku mutane ku kiyaye ubangiji wanda ya halicce ku daga rai daya ya halicci mata gare shi ya yada al'umma maza da mata daga waɗannan rayuka guda biyu ku kiyaye ubangiji wanda kuke hada junan ku da shi ku ji tsoron yanke zumunci lalle Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji ku faɗi magana ta daidai zai gyara ayyukanku ya gafarta zunubanku duk wanda yayi biyayya ga Allah da manzansa hakika wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma mu sani ya bayin Allah lalle Allah madaukakin sarki bai alice alicarsa haka kawai sakaka babu manufa ba a'a Allah ya sanya mutane ne da aljanu cikin alicarsa su zamo waɗanda za a dora ma taklifi a dora musu nauyi na bin umarnin Allah da guje ma aninsa su zamo mahalli na dora umarnin Allah da hani kuma Allah ta'ala ya kasa su gida biyu ya kasa su zuwa ga masu arziki duniya da lahira Allah ya sanya mu ciki da kuma marasa arziki duniya da lahira Allah ya kiyaye mu kuma Allah ta'ala ya sanya kowanne ɗaya daga cikin waɗannan jama'a guda biyu ya tanada musu makoma da masauki inda za su koma a ranar gobe kiyama Allah ta'ala ya bama dukkanin waɗannan bangarori guda biyu abinda wato zai sanya su su fahimci waye ubangiji da kuma abin da zai sa su yi aiki tun daga zuciya Allah ya ba su zukata ya ba su ji ya ba su gani ya ba su kabbai ya ba su dama su iya sarrafa su ni'ima ce daga gurinsa da falala daga gurinsa kamar yadda Allah yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifanku la ta'lamuna shay'a lokacin da kuka zo duniya ba ku san komai ba amma waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida Allah ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya ba ku zukata wanda da shi ne za ku bambance tsakanin ƙarya da gaskiya domin ku zama masu godiya izuwa ga Allah ta'ala duk wanda yayi amfani da waɗannan baiwa da Allah ya masa ta ji da gani da zuciya wurin da'a ga Allah ya bi ta farki izuwa ga neman sanin Allah to wannan ya tsira wanda kuma ya amfani da wannan ni'ima zuwa gaban abin da ya ga dama da bin sha'awarsa bai kiyaye haƙoƙin Allah ta'ala mahaliccinsa a ciki ba to wannan ya bata ya yi babban asara ya bayin Allah mu sani zuciya kuma cikin waɗannan abubuwa guda uku ita ce mai mallakar sauran ita ce take sarrafa gabbai baki daya saboda abin da ya zo cikin sahihaini daga hadisin Nu'manu dan Bashir ibnu Sa'ad Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle cikin jiki akwai wata tsoka in ta jaru gangar jiki gaba daya za ta jaru idan ta lalace gangar jiki gaba daya lalace manzo Allah ya ce ku saurara wannan gaba ita ce zuciya Al-Hafiz ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala yana cewa a cikin wannan hadisi akwai nuni da annabi yayi izuwa ga cewa samun kufuta da gyaruwar motsawar bawa da gabbansa da kuma gujema abubuwan da Allah ya haramta da kiyaye shubuhohi waɗannan abubuwa suna tabbata ne gwargwadon yadda zuciyarsa take motsawa izuwa gaban Allah idan zuciyar ta kasance kufutacciya ce babu komai a cikinta sai ƙaunar Allah ta'ala sai kaunar abinda Allah yake kauna, sai tsoron Allah ta'ala da tsoron fadawa cikin abinda Allah ya ana. To wannan zuciya in ta zama aka motsawa ta gabbai, za su zamo na kwarai gaba daya, su zamo motsawa ce ta kirki. Sai ya zamo dukkanin abinda bawa ya tashi abin kirki zai yi, sai ya dinga gujema abubuwa na aram, yana kare kansa daga aikata shubu'a don gudun kada ya fada cikin haram. Amma idan zuciyar ta zama lalatacciya, babu abin da ya baibaye ta illa son zuciya da neman abin da rai yake so, da kuma kyamar abin da wato Allah ya ce a yi, da san abin da rai yake so ko da Allah baya so, to za ka ga motsawa ta gabbai baki daya ta lalace gaba daya, za ta bi dukkanin wani abu na sabo da dukkanin wata shubha, gwargwadon yadda zuciyar ta karkata izuwa gaban san zuciya. Wannan ne ya sanya ake cewa zuciya ita ce sarauniyar gabbai baki daya, sauran gabban ga jiki baki daya rundunoni ne ga zuciya, kuma su waɗannan rundunoni ne masu tsananin da'a ga wannan zuciya. An sanya su ne su yi biyayya ga zuciyar, da zartar da abin da zuciyar take so, ba su saba ma wannan zuciyar a cikin wani al'amari. Saboda haka idan wannan sarki na gabbai zuciya ta zamo ta gari, to rindinar su ne sauran gabbai za su zama na gari. Amma idan wannan sarauniyar ta zamo lalatacciya, to sauran rindinonin su ma za su zamo gwargwadon haka lalatattu. Kuma mu sani babu abin da zai yi amfani a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ranar la'ira sai zuciyar da take kubutacciya, zuciyar da take managarciya, wadda take cike da tsaki. Ya bayin Allah, yayin da zuciya ta zamo ana iya siffanta ta da rayuwa, hakanan da kishiyar rayuwa, malamai na kasa zukata idan ka kalli wato tsari na Alkur'ani da Sunna izuwa ga kaso uku. Hali na farko, zuciya wadda take lafiyayya ingantacciya ita ce zuciya wadda take kubutacciya, wadda babu mai tsira ranar lahira a gaban Allah, sai wanda ya zo ma Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan zuciya. Kamar yadda Allah ke cewa yauma la yanfa'u malun wala banun, ranar da zuciya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba, illa man atallaha biqalbin salim, sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wadda take kubutacciya. Wannan zuciya ita ce zuciyar da ta kubuta daga kasancewar wani Allah, ya zama yana da tarayya da Allah a cikin wannan zuciyar ta kowace irin fuska. Hakanan ita wannan zuciya ta tsarkaka ne wurin bautarta ga Allah subhanahu wa ta'ala, wurin nufi da wurin soyayya, wurin dogaro da mai da lamari ga Allah, wurin jin tsoro da kwaɗayi zuwa ga Allah. Ta kubuta wannan zuciya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkanin ayyuka. Idan mai wannan zuciya zai yi kauna ne don Allah, idan zai yi kiyayya zai yi kiyayya ne saboda Allah, idan zai bayar ne don Allah, in ya hana zai hana ne saboda Allah. Kamar yadda Allah ke cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kuskura ku riƙi Yahudu da Nasara a matsayin masoya, saboda sashin su masoya sashi ne. Wanda ya nuna kauna zuwa gare su daga cikinku, haƙiƙa ya zamo ɗan cikinsu. Ma'ana kenan kaga ba zai ƙaunaci wanda yake mutumin banza ba. Hakanan a wani wurin Allah yana ƙara tabbatar da haka, yace ku ga ku waɗannan kuna nuna ƙauna zuwa ga waɗannan kafirai, amma su kuma ba sa ƙaunarku. Kun yi imani da littattafai baki ɗaya, su kuma ba su yi imani da littafinku ba. Idan suka haɗu da ku za su ce da ku sun yi imani, amma idan suka juya baya za su dinga ciza ɗan yatsa a kanku saboda tsananin wato jin haushinku da fushi da ku. Ma'ana suna fatan wata dama ta samu wadda za su samu dama su galaba a kanku. A wani wurin Allah na cewa waɗanda suka kafirce ma Allah sashinsu masoya sashi ne, sai Allah ya ce da masu imani, kuma in ba ku yi haka ba, idan ba ku ƙaunaci junanku saboda Allah ba, fitina za ta kasance da ɓarna mai yawa a ban ƙasa. Hadisi ya tabbata cikin sahihaini da Musnad na Imamu Ahmad daga Abi Huraira
Allah ya kara masa yadda annabi rahma sallallahu alaihi wasallam na cewa mutum uku Allah ba zai yi magana da su ranar la'ira ba, ba zai yi duba zuwa gare su ba, ba zai tsarkake su ba, azaba mai raɗaɗi ta tabbata kansu. Mutum na farko mutumin da yake da raguwar ruwa akan hanyar tafiyar mutane, amma ya ana ɗan tafarki da yake buƙatar ruwa ya amfana da wannan ruwan. Mutum na biyu mutumin da ya yi mubaya'a ga wani mutum ya nuna yana goyon bayansa, ya nuna ya yadda a matsayinsa na shugabansa, amma fa ya yi mubaya'a da shi ne, yana nuna ƙauna gare shi ne saboda duniya. Idan ya samu duniya ya cika alƙawarin da ya yi, in bai samu duniyar ba, ba zai cika ba. Mutum na uku mutumin da ya taya wani kaya bayan sallar la'asar, mai kayan ya dinga rantsuwa da Allah yana cewa wallahi kaza da kaza aka taya bai siyar ba, kuma ƙarya yake yi, kuma wannan ya saya akan haka. To wannan mai rantsuwar ya shiga cikin waɗannan mutane uku. Allah ya kiyaye mu. Al-Allama Abdurrauf Al-Munawi rahimahullah yana faɗa a littafinsa Faidul Qadir, yana cewa asali wurin mubaya'a, wurin nuna ƙauna da biyayya ga shugaba, shine a yi mubaya'a ga shugaba akan cewa zai yi aiki da gaskiya, zai tsaye da iyakoki na Ubangiji, zai yi umarni da kyakkyawa, zai yi ani ga barin mummuna. Wanda ya sanya mubaya'arsa saboda abin da za a baci ne na duniya ba tare da ya kula da wancan abin ba, to ya shiga cikin wannan hadisi, ya shiga cikin mutanen da ranar la'ira ko kallo na ra'ama Allah ba zai musu ba, ballantana Allah ya magana da su. Allah ya kiyaye mu. Ya bayin Allah, hali na biyu zuciyar da take macecciya wadda babu rayuwa ta tare da ita, ba ta san Ubangiji ba, ba ta bauta ga Ubangiji wurin bin umarni ko guje ma'ani, ba ta ƙauna saboda Allah, ba ta yadda saboda Allah, a'a kawai tana bin abin da sha'awar ranta, ba na ya zo ne da abin da jin daɗi na rai ya jawo. Wannan zuciya ko da ko wannan jin daɗin akwai fushin Allah, shi za ta aiwatar. Ita wannan zuciya tana bauta ne ga wannan Allah ta'ala wurin ƙaunarta, da wurin jin tsoro, da wurin yadda, da wurin fushi, da wurin kwaɗayi, da wurin girmamawa, duk wannan Allah ta cewa in ne wannan zuciya zai nuna ƙauna, yana yin ƙauna ne saboda son zuciyarsa. Idan zai nuna ƙiyayya, yana ƙiyayya ne saboda son zuciyarsa. Son zuciyar shi ne jagoransa. Jahilci shi yake masa wato linzami, yana jansa. Gafala ita ce abin awansa, kamar yadda Allah yake cewa shin baka ga wanda ya riƙi son zuciyarsa shi ne abin bautarsa ba? Allah ya ɓatar da shi a kan sani, Allah ya liƙe zuciyarsa, ya lullube idanuwansa. Allah ta'ala yake cewa wane ne kuma zai iya shiryar da shi bayan Allah subhanahu wa ta'ala? Babu mai shiryar da shi. Hadisi ya zo daga Abi Umayya Shaybani, ya ce na tambayi Abu Sa'labah al-Khushani, Allah ya ƙara masa yadda, na ce ya Aba Sa'labah, ya zami da wannan aya, shin tana nuna mu daina umarni da kyakkyawa ne da ani ga barin mummuna? Faɗin Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka imani, alaikum anfusakum, ku yi ta kanku, kowa ya kare kansa, la yadurrukum man dalla idha tadaytum, wanda ya shiryu ba zai cutar da ku ba idan an ku shiryu akan tafarki na Allah. Shin tana nuna kenan kawo mu gyara kanmu, mu kyale mutane? Sai Abu Salaba ya ce da ni, haƙiƙa ka tambayi masani ko akan wannan, ni ma na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da haka, amma sai manzon Allah ya ce da ni, a'a, ku yi umarni da kyakkyawa, ku yi ani ga barin mummuna har zuwa lokacin da za ku ga rowar da ake mata da'a, da son zuciyar da ake mata biyayya, da duniyar da za a fifita ta akan addini da la'ira, har sai sanda ka ga kowane mutum yana mamakin ra'ayinsa, yana ganin ra'ayinsa shine daidai, duk wanda ba ra'ayinsa bane ba daidai bane. Yace to idan ka ga wannan, ka yi ta kanka, ka kare kanka, ka kyale gama gari, domin nan gaba za ku fuskanci wasu kwanaki na juriya da haƙuri akan wannan addini naku. Haƙuri a wannan lokaci wanda zai jure zai rike addini zai ga tamkar yana jamkani akan wuta na garwashi saboda tsananin yadda ake tsangwamarsa saboda addini manzo Allah yace amma wanda yayi aiki a cikin su a irin wannan zamanin yake ce ma Abu Salama yana da ladan mutum 50 a cikin wato irin wannan zamanin naku wannan hadisi Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Baihaqi cikin Sunan al-Kubra da Hakim cikin Mustadrak sune suka rawaito zuciya ta uku yake ce zuciyar da tana da rayuwa kuma tana da illa tana da madda guda biyu ta kunshi abu biyu kuma wannan abubuwa guda biyu sune suke rinjaye zuciya wani lokacin abin kirki ya rinjaye ta wani lokacin abin tsiya ya rinjaye ta kuma zuciyar ta kan karkata ne da abin da yafi yawa a cikin ta idan abin tsiya yafi yawa za ta karkata ga aikata tsiya idan abin kirki yafi yawa za ta karkata zuwa ga aikata abin kirki ita wannan zuciya tana nuna kauna ne ga Allah da imani da Allah da dogaro ga Allah gwargwadon yadda wannan abin kirkin ke cikin wannan zuciya haka nan kuma a bangaren son zuciya da bin sha'awa da kwaɗayi wurin neman duniya da hasada da girman kai da barna da neman shugabanci nan ma tana karkata zuwa ga abin da zai halaka ta gwargwadon bala'in da ke cikin wannan zuciya Allah ta'ala ya tattare mana waɗannan zukata guda uku a cikin waɗannan ayoyi na suratul hajj inda Allah yake cewa ba mu taɓa aiko wani manzo gabanin ka ba ko wani annabi face duk lokacin da yayi karatu shedan yana jefa wani abu na shubha a cikin wannan abin da ya karanta sa'annan kuma daga baya Allah ta'ala ya tabbatar da ayoyinsa ya share wancan abin da shedan ya jefa Allah mai yawan sani ne da hikima dan Allah ta'ala ya sanya abin da shedan ya jefa din nan dan ya zama fitina ga waɗanda suke da ciwo a zukatansu sune masu wannan zuciya ta uku akwai ciwo a cikin zuciya wal kasiyatu qulubuhum Allah yake da kuma waɗanda zuciyar ta kekashe ta mutu ita ce zuciya ta biyu Allah yake lallai azzalimai suna cikin wato wani sabani mai nisa Allah yake kuma saboda waɗanda Allah ya ba mu ilimi su san cewa wannan abin da Allah ya kawo na jarrabawa gaskiya ce daga ubangijinsu sai su yi imani da Allah sai zuciyarsu ta zamo mai tsananin karkata da da'a zuwa ga Allah ta'ala waɗannan su ne masu zuciya ta farko Allah ta'ala yake cewa lallai Allah ta'ala yana shiryar da masu imani masu wannan zuciya ta farko zuwa ga tafarki madaidaici amma Allah yake waɗanda suka kafirce ma Allah masu zuciya ta biyu ba za su gushe ba suna cikin kokonto har zuwa lokacin da wato alkiyama za ta zo musu kwatsam ko kuma wata azaba bakararriya ta zo musu Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Ighathatul Ahbab am Masa'id ash-Shaytan yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zuciya anan zuwa ga waɗannan alaye guda uku akwai zukata guda biyu fitinan nune da kuma zuciya guda ɗaya ita ce wadda ta tsira zukatan nan guda biyu fitinan nu su ne na farko zuciyar da take da wannan ciwo zuciya ta uku kenan da kuma zuciyar da take kekashashiya ita ce zuciya ta biyu amma wadda take mai tsira ita ce zuciyar mai imani ita ce wannan ta farko wadda ta karkata zuwa ga da'a ga Ubangiji ita ce wadda ta samu nutsuwa zuwa ga Allah ta'ala mai miƙa wuya zuwa ga Allah wannan zuciya ita ce wadda in tana cikin zuciyar tana gangar jiki za ta yi tasiri akan gaban kuma sai gaban su zamo ingantattu kubutattu babu wata tawaya a ciki ballantana wani ciwo kuma ba zai yiwu ba a samu wato wani abu a cikin wato gabai face gwargwadon abinda yanayin da zuciyar take Allah ka bamu zuciya wadda take kubutacciya shi yasa Imam Shafi'i yake cewa annafsu katakili yace ran dan adam kamar karamin yaro ne in tuhmilhu shabba ala ubir rabai idan aka kyale yaro karami wanda ake shayar da shi wato mama to fa zai tsaya ya girma yana kwadayin ya cigaba da shan wannan maman amma wa in tufimhu yanfatimi amma idan uwar ta yaye shi sai kaga ya yayu ya guji wannan wato mama din kenan idan mutum ya bar zuciya ta lalace to haka nan gaban za ta lalace amma in ya danne zuciyar ya tirsasa ta koma ta ba Allah ta zama ta gari sai gabbai su koma su zama zukata waɗanda suke na gari Allah ka sanya mu cikin masu zuciya ta gari masu zuciya ta farko zuciya kubutacciya wanda za ta tsira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tseratar da mu daga wato zuciya ta biyu zuciya ta kafirci wanda ba ta da abun bauta sai san zuciya Allah ki yashe mu Allah ka tsare mu da zuciya ta uku domin tana iya karkata zuwa ga abin da zai halaka da dan adam Allah ka sanya zukatan mu cikin tsarki Allah ka raba mu da mummunan zuciya Allah madaukakin sarki ka sanya zuciyar mu mai tsarki sai tasiri akan gaban mu Allah ka sanya mu cikin bayin ka nagari waɗanda suke da'a gare ka a cikin zukatan su da gaban su Allah ya dauka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai ni salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana umarta mu da yin salati gare shi yana cewa inna allaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بنا فضلك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله